العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يوم شابيو جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الريح والسلاتين دام شغب الدرى سمنا تفسير القرآن من جرمة wanda muke yi a wannan masallaci a yau za mu tashi aya ta 177 innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman na'am amma za mu fara amsa tambayoyi kamar yadda aka saba na farko tsokaci ne dan uwa ne yace da Allah yana so a yi fadakarwa ga masu sa al-Qur'ani a ƙasa a matsayin shaida da su bar shi wanda suke barin sa wato a matsayin shaida cewa sun kama wannan wajen kan su bayyana haka domin wani in zo wucewa zai iya taka shi eh kwarai da gaske wannan yana da muhimmanci a guji yin haka saboda shi girmama alqur'ani da darajta shi yana daga cikin girmama ayoyin Allah Allah ta'ala ya ce wa man yu'azzim sha'a'dhalika wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah to wannan yana daga cikin tsoron Allah dake cikin zukata alqur'ani yana daga cikin manyan alamomin addinin Allah bal zancen Allah ne sifa ce daga cikin sifofin Allah dan haka wajibi ne mutum ya girmama alqur'ani idan mutum ya san cewar zai kai taka alqur'ani da gangan kafirci domin wulakanta alqur'ani to amma idan mutum ya zamanto shine sanadiyar da za a zo a taka alqur'ani din a wulakanta shi to shi ma nan wajen ya saba ma Allah idan da gangan yayi to wannan zai iya kai shi ga kafirci idan da gangan yayi ya kai alqur'ani yanda za a tozarta shi inda za a wulakanta shi kamar yanda waɗansu suke yi wani boka zai je ya ce musu a kawo alqur'ani 60 cikakke ba zai tambayi abin da zai yi za a yi da alqur'anin ba ya san kuma karshen ta tunda boka kafiri ne idan uwar bai san abin da za a je a yi da alqur'anin ba karshen ta alqur'anin za a raba shi biyu ne a zauna a kansa a yi najasa kamar yadda irin abubuwa da suke yi na fajirci da alqur'ani to wanda ya yi irin wannan duk da ba shi ne ya yi ba amma ya kai ga alqur'ani inda za a yi masa wannan shi ma kansa ya zamanto shariki ne a cikin kafircin wal'iyadu billah saboda haka lallai da Allah a kula a cikin masallatai akwai abubuwa da aka bayar irin yan katakwayen nan irin kursi din nan irin yan katakwaye na Allah wato kujera alqur'ani yawa mutum ya tsora a nan in yana so ya sanya shaida na wajen da ya zauna amma kada alqur'ani ya zamanto kada mutum ya yi abin da zai zamanto sababi da za a tozarta littafin Allah Allah ya shirye mu wannan ya buɗe da addu'a ga jama'a ƴan uwa masu himma Allah ya karɓa addu'ar da ya yi sannan ya ce me yana so ya san hukuncin yin alkunuti a asirce da kuma a bayyane a sallar farilla ko nafila a takaice yin alkunuti a asuba na asirce Allahumma inna nasta'inuka da yin alkunuti a sauran salloli da nafiltili yin alkunuti annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkunuti a lokaci mai da ya kai kamar wata ɗaya yana addu'a ga waɗansu mutane da Allah ya tsirtar da su daga ƙangin kafirci da kuma addu'ar la'ana ga waɗansu waɗanda suka karkashe musulmi suka ci amana suka kashe makaranta musulmi sannan ya dena to waɗansu sun sai suka an waito wani hadisin cewa ya dena wannan kunuti wanda shine kunutun nawazi wanda duk malamai sun yi ittifaki a kansa idan wata musiba ta samu musulmi a yi kunuti idan wata musiba ta samu ga musulmi a yi kunuti wanda yake wannan kunutin bayan dagowa daga ruku'u ne haka zalika to sai an kai sabani shin na sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin kunuti a sallar asuba ko bai ci gaba da yin kunuti a sallar asuba ba ko da ba wani abu ne ya faru ba a cikin al'umma ko da ba lokacin nawazil bane to an ruwaito daga hadisin Anas ibn Malik daga riwayar Abu Ja'far Razi shi kadai ya kadaita da wannan riwayar cewa amma sallah asuba annabi sallallahu alaihi wasallam bai daina kunuti ba wanda wannan shine hujjar Imam Shafi'i na yin kunuti a cikin sallar asuba amma hujjar Imam Malik shine fi'ilin sayyidina Umar cewa sayyidina Umar yana yin kunuti bayan kafin ya ruku a sallar asuba da Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk ana kiranta ma suratul kunut surat kunuti a asirce ya kasance yana yi haka zalika an rawaito daga sayyidina Ali wannan shine madogaran Imam Malik da yin wannan kunuti din sannan kunuti na biyu shine na uku shine kunutun witri wanda ya tabbata a cikin sunna shi wannan kunuti na sallar asuba din nan abinda yake sahihi shine bai inganta ba saboda hadisin Anas ibn Malik bai inganta ba Abu Ja'far Razi shi ya kadaita da riwayar sa kuma ba amintacce bane wajen masu riwayar hadis kuma kunutin sayyidina Umar da aka ruwaito yana yi a sallar asuba shi ma a dauke shi akan abin da ya dace da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kunuti ne na nawazil saboda yawan yaƙe-yaƙe da ake a zamanin sayyidina Umar a dauke shi a kunutin nawazil aw lazita dauke shi akan cewar wannan sunna ce ratiba da ya kamata a rinka yi a kowace sallah ko da nazila ko babu nazila wato ko da musiba ko babu musiba wanda wannan shine masabar Imam Ahmad ibn Hanbal kunuti ana yi a sallolin farilla in musiba ta faru ba a sallar asuba kuma kawai ba za a iya yi a sallar asuba kawai za kuma yayi a dukkan hamsu salawat gabaki daya kuma kunutin nawazil a fili ake yi kuma shi yasa ne ma aka kiyaye abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa idan kunuti na uku shine na witr wanda shi ma wannan madhabar Imam Ahmad ibn Hanbal ne da Imam Shafi'i da Imam Malik a cikin watan Ramadan domin abu ne wanda yake ya tabbata a cikin fi'ilin salaf cewa sun kasance suna yin kunuti sun rinka yin la'ana ga kafirai kuma suna nema ma musulmi gafara a cikin watan Ramadan waɗansu sun ce sai a nisful akhir arabi na ƙarshe na watan Ramadan a rabin ƙarshe na watan Ramadan shi yasa ne riwaya a cikin matabar Imam Malik aka ce kunutin bai kan ba za a fara kunuti a cikin witri ba na sallar tarawih sai wato watan Ramadan ya raba biyu ya zamanto a rabi to amma muka yi la'akari da hadisin Anas ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'ar kunuti Allahumma hdini fi man hadaita zuwa karshe ba a kayyade da cewa sai cikin Ramadan ba ko ba cikin Ramadan ba dan haka a cikin wuturi mashru'i ne ai addu'a bayan dagowa daga ruku'u in an yi kafin ruku'u shi ma yayi in an yi kafin ruku'u shi ma yayi musamman ganin musamman shi kansa musamman kunutun nawazil kunutun nawazil ko kai kafin ruku'u ko kai bayan ruku'u domin duk dai hadisan daga cikin riwayoyin Anas ibn Malik ne insha Allah akwai karin bayani da zan yi akan wannan na so ne lokacin da muka karanta laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum amma insha Allah kafin mu gama tafsirin nan akwai karin bayani da zan yi akan wannan mas'alar insha Allah wannan yace kamar yanda aka hana yin magana a masallacin juma'a lokacin hutuba wanda idan har mutum yaji yayi hakan yayi lagau to su kuma masu yi wa masallaci hidima fa ranar juma'a kamar ɗan hizba su ma sun yi lagawo kenan wala in dai sun zo juma'a ba za su yi ba in dai sun zo juma'a ne kada su yi wata magana duk abin da za su yi na tsarin sallah su yi shi kafin a fara huduba idan an fara huduba a abin da ya fi su kama bakinsu su zauna su ji huduba sai dai idan ya zamanto kancewar idan ya zamanto cewar maslaha ta hukunta kancewa ba za su yi sallar juma'a ba yanda zai zamanto ba za su shiga cikin sallar ba za su zauna ne su gadin kayan mutane wannan maslaha za ta yi hukunta kancewar su mayar da maimakon su yi sallar juma'a sai su yi sallar azhar sai ya zamanto cewa ba za su saurari huduba ba ba za su yi sallar juma'a ba za su zauna ne su rattaba mutane su kiyaye ababen hawan su kiyaye dukiyoyinsu tsare dukiya yana daga cikin maslaha ta shari'a maslaha ta larura to idan da wannan da zummar wannan ne sai zaman to ba su ga cikin sallar juma'a ba sallar azhar kawai zai amma in ka za su zo su sallar juma'a to in ba ga aula daga zara an fara hudu ba su ma su samu waje su zauna in yaso idan dai idan gyara sahu ne idan an gama hudu ba za a dade ta sahu sai su raba kawukan su inda za su yi gyara sahu wannan shine abin da ya bayyana gare ni nayi fatwa ne da gurgurdan abinda fahimta ta in kuskure in daidai ne daga Allah ne in ko kuskure ne ra'ayi na ne dama ba ji ne malamai sun yi ba na dade ina tawakkufi bana magana akan wannan har sai naga abinda malaman mu manya suka faɗa akai kuma zan ci gaba da bincike in naga labarin bayanin abinda malamai suka yi manyan malaman mu wanda suka bayani akan wannan insha Allah zan sanar amma wannan shine gurgurdan fahimta ta wal ilmu indallah wannan yace mutum ne ya dau azumi a kasar sa sai ya tafi wata kasar sai ya ga misalin karfe 5 rana ta fadi kowa ya sha ruwa tambayar anan ita ce shi ma zai sha ruwa ko sai ya jira lokacin da kasar sa za ta sha ruwa a zaka sha ruwa zaka sha ruwa saukin ka ne kamar in ka tashi daga nan zaka tafi Saudiya a in ka tashi daga nan a kaga daga ka tashi in kana sauka a can ya zamanto lokacin su suke shan ruwa nan ba a riga an sha ruwa ba sauran awa biyu sai ya zamanto ranar a wajen ka maimakon kai azumi awa 12 kai azumi awa 10 ka taba sai kai domin hukuncin inda kake anan ake maka tsabi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad aqbara as-sa'i idan dare ya taho daga gabas rana ta koma baya daga yamma kuma rana kuma wato rana wuni ya koma daga ya juya wato daga yamma kuma rana ta fadi mai azumi ya sha to wannan in ka je waje wanda wannan ya faru shikenan azumin ka ya sha haka ko da a sama ne in ka tashi idan ka tashi kuna cikin tafiya kana ganin rana to idan ka daina ganin rana shikenan rana ta fadi ka daina ganin ta a sama to sai ka kare azumin ka a sararin samaniya ba za ka ce ai yanzu a Kano ba a sha ruwa ba wannan babu wani sabani na malamai a cikin wannan sai dai ishara ma da suke dangane da shan ruwa a sama cewa bai halatta wato direban jirgin sama ya ce zai sauko da jirgin kasa-kasa ba domin a tabbatar cewa rana ta fadi watakila ana sama-sama za rana za ta dade ba ta fadi ba amma aka yi kasa-kasa sai ranar nan da nan ta fadi a cikin fatawar lajinar da'ima sun yi ishara ga wannan na wannan yace hayakin turaren wuta yana kare azumi ko a'a hayakin turaren wuta yana kare azumi domin yana da jiru yana da zaka ji makakin sa in ka shake shi zaka ji makakin sa zai iya shiga cikin cikinka duk kuma abin da yake zai iya shiga cikin cikinka zai kare azumi kuma ya sha bambam da kamar korar hanya da kuma kamar korar mai injin nika wanda wannan imma larura wa imma bukata ita ce ta sanya shi zaman to yana shakar korar amma kai ko da ka shaki turaren wuta babu larura babu haja dan yana daga cikin tahsiniyat yana daga cikin abubuwa na kamaliyat na kamala jin kai wato kanshi na masallaci shi yasa ne ma zaka ga bai dace a rinka sanya turaren wuta a cikin masallaci ba a cikin watan azumi ko a gidaje sai a bari sai an sha ruwa sannan sai a sa turaren wuta domin yana da makaki a makogaro wannan yace da Allah ya rinka sanar da masu cajin waya su dinga kashewa kafin su sa saboda wani lokaci ana sallah zaka ji an bugo masu sa caji a masallaci ba zo su sanya caji wani abokina cikin albajiran malaman mu Sheikh Muhammad Musar ya zo ya ga mutane suna sa cajin waya a masallaci ce bai halatta ba waya wannan wakafi ne dukiyar Allah ce so da haka bai halatta mutum ya zo ya tsuntsu wannan lantarkin ba tare da hujja ba wani ya daga cikin tsantseni wanda yake a ganin cewar wannan abu ne wanda yake an bayar da shi saboda Allah saboda haka bai kamata a gashi ba to amma ganin kan cewa wannan abu ne musha in ma ka dauka in ma baka dauka ba lantarkin da yana nan to amma wannan abu tambayin da ɗan'uwa yana da muhimmanci shine cewar wato kada ko dai a sa ta a shiru ko kuma a kashe ta domin kada ya zamanto kan cewar ya sa kuma ana cikin sallah ta zo ta janye hankalin mutane. Wannan a cikin sha'anin waya din nan, in muka dubi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa a cire masa, a cire dukkan abinda zai shagaltar da mutum a gaban kibla, kamar labulan da aka sanya a ɗakin sa yana da zani, yace a ɗauke shi saboda yana shagaltar da shi, saboda zai shagaltar da shi a cikin sallarsa, wato ya sa ya rinka kallon sa. To abinda ya tabbata ga ido ya tabbata ga kunne ba, dukkan abinda zai shagaltar da mutum ta hanyar sautinsa shi ma sai a kawar da shi daga wajen sallah. Shi yasa ne ma malamai kamar yadda yake a masabar Imam Ahmad ibn Hanbal suke cewa bai halatta a sanya wani abu a kiblarsa, a kiblar masallaci ba, la rubutun alqur'ani wala wani abu wanda yake zai iya ɗauke hankalin masu kallo, wani abu dai a jiha a bangon kibla bai halatta a sanya shi ba, kamar yadda yake a masabar Imam Ahmad ibn Hanbal. To haka zalika dukkan abinda zai shagaltar da mutum bai halatta a shigo da shi masallaci ba na sauti, sai a kashe ko kuma a ɗauke ƙarar yadda yake ba zai ja hankalin mutane ba. Wannan ya ce akwai ramuwa ga wanda yana bacci ya mafarki har mani ya fita daga jikinsa, babu ramuwa a kansa domin ba shi da iko a kan wannan, in ya tashi kawai sai ya wanka ya ci gaba da azuminsa yana nan. Sannan matsayin makilin, wato toothpaste, yayin da ake azumi matsayinsa shine idan mutum ya wanke baki da shi, indai ya tsare shi a cikin bakinsa bai haɗiye ba, azuminsa yana nan. Saboda haka ya taka tsantsan kada ya haɗiye shi, zai iya kamar yadda aswaki ne, aswaki shi ma ya halatta mutum ya aswaki matsawar ya yi taka tsantsan bai haɗiye wato dusar ba, bai haɗiye dusar ba, ko kuma wanda ya tauna ɗin ɗanye ne yana da ɗanɗano bai haɗiye shi ba tare da yawunsa, azuminsa bai ɓaci ba. Amma in ya haɗiye azuminsa ya ɓaci, sai ya rama azumi na wannan rana, sai dai babu kafara a kansa, da yake ba abu ne wanda yake yayi na gangan, ba abu ne wanda yake a matsayin cin abinci da gangan, ko shan ruwa da gangan, ko kuma saduwa da iyali da gangan ba, wanda zai wajabta masa kafara. Tambaya ta ƙarshe sai gobe zan amsa ta insha Allah, wato shine yaushe ne ake karɓar addu'ar mai buɗe baki, idan ya gama buɗe bakin ne ko kuma kafin ya fara buɗe bakin, ko ma a duk cikin azumin ne, duk cikin ranar ne, shi ma akwai waje a cikin wayoyin hadisi in kana azumi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi daga cikin addu'o'i da ake karɓa, as-sa'im hatta yufṭir, mai azumi har sai ya yi buɗe baki. Saboda haka a zahirin wannan riwayar ya nuna kan cewa duk ranar ne ma za a duk addu'ar da kai a cikin wannan ranar Allah zai karɓa. In Allah ya dago zan amsa wannan tambayar insha Allah. Kafin mu fara karatunmu, akwai jiya matsalar al-irada al-kauniyya al-qadariyya da kuma al-irada al-shar'iyya, wanda yake a cikin gaggawa na kawo batun, kuma da alama abin bai bayyana yadda ya kamata ba, ya rikitar da jama'a da dama wanda sun yi tsokaci sun janyo hankali akan wannan. Wato na yi maganar ne saboda gaba da muka zo, ta yuridu Allahu an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah, Allah yana nufin kada ya sanya musu rabo a ranar lahira. To wannan ya tabbatar ma da Allah al-irada nufi, domin kace nufin Allah iri biyu ne, malamai su suka yi wannan bayanin, kuma nassosin alqur'ani da na hadisi su suka nuna wannan. Akwai iradar Allah da ma'ana mashi'a nufi, abinda Allah yake nufi. Akwai iradar Allah da ma'ana mahabba, abinda Allah yake so. Ita iradar Allah da ma'anar nufinsa ita ce take da take rataya da fi'ilin Allah, abinda Allah yake yi. Duk abinda Allah ya yi, to duk abinda Allah ya nufe shi zai yi shi, duk abinda Allah ya nufe shi zai yi shi, shine ake cewa masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, kamar yadda ya zo a cikin waɗansu addu'o'i na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda Allah ya nufa zai tabbata. Inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, idan faɗin Allah ga wani abu idan ya nufe shi shine ya ce masa ka kasance sai ya kasance, in dai Allah ya nufa abu to zai tabbata, in kuma Allah bai nufa abu ba zai tabbata ba. To ita kuwa abinda ku Allah yake so irada shar'iyya, abinda Allah yake so wannan yana da alaka da shari'ar sa ne, abinda yake shar'antawa. Allah yana Allah ta'ala yana son mabayinsa imani, walakin Allah habbaba ilaykum al-iman, Allah ya soyar muku da imani, wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan, ya kiyar muku kafirci
kuma yace wala yarda li ibadihi al-kufr wala yarda li ibadihi al-kufr baya yarda da kafirci ga bayinsa Allah bai baya wato ma'ana Allah baya san bayinsa su zama to kafire ita irada kauniya wanda Allah ya nufin Allah da ma'ana mashi'arsa dole ne ya amma abinda Allah yake so wanda yake shar'antawa ba dole ne ya kuwa yanzu alal misali Allah da mutabin shari'arsa tunda Allah ya ce baya san bayinsa kafirci wato Allah yana sanya ma dukkan bayinsa musulunci ko Allah yana so dukkan ya Allah ya yana so dukkan bayinsa zama musulunci shi yasa ne ma ya dauko musulmi domin ka kira kowa saboda kowa ya musulunta amma Allah ya yi ina dukkan cewa kowa ya musulunta ya wuce shi ko da Allah ya ce masa ya musulunta ko ba haka ba ya ayyuhal ladina amanu dukulu fi silmika ku shiga cikin musulunci baki daya ya ayyuha an-nasu ibudu rabbakum ya umtani kubu kama ubangiji da shi Allah ya umarni domin abinda Allah yake so kenan to amma Allah madaukakin sarki yayi bai nufi cewa kowa ne musulunta dole a kowa ne musulunta to da haka idan ka ga mutum bai idan ka ga kafiri bai musulunta ba to iradar kauniya ta yi aiki a kan Allah ne bai nufi musulunta ba amma kuma Allah yana so ya musulunta shari'a tana so ya musulunta idan kuma ka ga musulmi yana musulunci to wannan ya dace da san Allah ya dace da shari'ar Allah domin shari'a tana so ya musulunta iradar wato muhabbar Allah iradar shar'iyya ta so masa ya musulunta kuma iradar kauniya ma ta tabbatar masa ya musulunta Allah ya nufi musulunta yanzu kamar abin da ya faru da musulmi wajen yakin Uhud na nasarar da kafirai suka samu a kan musulmi da irada kauniya ce ko irada ce shar'iyya irada kauniya ce haka Allah ya hukunta amma shari'ar Allah ba za ta amince ba amince da wannan ba shi yasa ne ma musulmi ba su dace ba kuma shi yasa ne ma suke ganin wannan zai kunsu ne da aka samu wannan domin kamata ya yi a ce sun samu nasara a kan kafirai domin haka shari'a ta hukunta haka san Allah yake haka abinda Allah yake so shi ne su nasara amma Allah yana kyale abinda bai dace da shari'a ta bai afku ya yi nufin ya afku domin hikima to haka idan ka ga ana barna a bayan ƙasa sai baka ce to ai ba wani ku kyale ai Allah ne ya nufa Allah ne ya nufa da irada kauniya amma iradar shar'iyya ba ta yi da shi waɗanda suke cewa irada ɗaya ce to su ne 'yan jabariya suke cewa lima ta'iduna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida me yasa ku ba da ku kuna wa'adi ga mutane in Allah ya so ya halaka su ko ya musu azaba da radadi sai ba wani ba ba wani dalilin ma ne kana ko ma wani don abin da Allah ya yi fashi ya ku don ka ce ku ga dan aljanna zai tafi aljanna to na kai na amfana ma ne ya ko ya abin da yake so don abin da Allah yake nufi shi ya ku haka ne wannan in kace iradar Allah kenan kai ka duba cewa iradar Allah ne yake ita ce iradar kauniya to kuma ka manta da iradar shar'iyya wanda ita ce take rataya da umarnin da hannu sa Allah baya umartar bayi ya hana su da abin da yake na iradar kauniya Allah baya cewa dole ne sai kowa ya musulunta in wani bai musulunta ba kun yi laifi a'a lissa alaihim bi musaffir Allah ya wajaba kowa ya tashi kira ya wata ma annabawa su kira a shigo cikin addinin musulunci su hana a saɓa wa Allah amma Allah bai ce dole sai kowa ya zamanto mustaqimi akan tafiya bai ce haƙƙin bayi ne su sanya kowa dole sai ya ba Allah ko ya so ko ya ki ba in kuma ba ka ba Allah ba ya zamanto an kama ku da laifi za a kama mutum da laifi musulmi ana kama shi da laifi in yi tafsiri wajen kira ya zuwa ga Allah da bayanin gaskiya
ba idan ya zama kun yayi kiran yayi bayani ko mutane su kiran sa ba domin abin da ake umarni da shi shine yake shine ta al-irada shar'iyya al-irada ash-shar'iyya wacce take da ma'ana al-mahabba abinda Allah yake so ko arida abinda Allah yake yarda da shi amma ita fa shari'a ita fa irada Allah dukun Allah wanda fa wanda yake da iko a kansa Allah shine yake abinda yake so yanzu an fahimta ko ba hayyar zai akwai yanki Allah maɗaukakin sarki zai mana hukunci Allah maɗaukakin sarki yana hukunci da bayani da iradarsa ta shar'iyya ita ce shari'ar Allah da ita Allah zai hukunci Allah maɗaukakin sarki ya ce kada kai kafirci saboda haka idan kai kokari ba kai kafirci ba to Allah maɗaukakin sarki da wannan abin da wannan rukun da kai da shi Allah maɗaukakin sarki zai maka kyakkyawar sa kai amma Allah maɗaukakin sarki bai ce dole sai duk wanda ka kira shi cikin addini ya musulunta ba idan alal misali ka zo a matsayinka na abin nan kana da ɗa ka haifi shi kana da iko a kansa ka koya masa alƙur'ani yana shekara bakwai ka san shi yana sallah bai kai shekara goma in baya sallah kana yi masa duka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ka tabbatar da tsayar da shi a kan addini daga baya abin Allah ya kiyaye ya zama to ya kafu ya yarda ranar alƙiyama Allah zai maka hukunci cewa don me ya yarda haka da laifi domin ka yi abin da yake a kanka to amma riddar nan da ya yi da me ya yarda da irada kauniya ce Allah ne ya hukunta cewa zai yarda nufin Allah ne amma ba abin da Allah ya yarda da shi ba ne Allah bai yarda ba sai ya yarda ba ba mutum da zai je shi ya sa ne ita iradar Allah alkauniya a ɓoye ita ba wanda ya santa amma iradar Allah a shari'a a bayyana ta ce domin Allah ya bayyana ta a cikin alkur'ani harshen manzanni ya ce Allah yana son imani baya son kafirci yana son ɗa'a baya son fasikanci yana son bin sunnar manzanninsa baya son ƙirƙiro wani abu sabo a cikin addini amma iradar Allah kauniya Allah bai bayyana ta ba wani da lokacin da zai mutu wani da zai saba ma Allah wani da zai yi tata wani da zai yi dana Allah bai bayyana ma kowa wannan ba amma yana nan a cikin ilimin sa cewa ya mutu ya kuma kufu ya da abin da ya faru sai ya faru saboda haka yanzu mutum zai idan mutum ya tashi ya je yayi sata da cikin su me yasa kai sata ta ce ai masha Allah ka Allah ne ya nufa yanzu sai zaman tuna da hujja sai a ce mata ai da Allah ya nufa ka san cewa Allah ya nufa kai sata to mu ma yanda Allah ya nufa kai sata mu ma Allah ya nufa mun ke maka sai a yake mata shi ta ba a hujja ita saboda ba a san ta ba amma idan bai je ya sata ba ya ce ba zai sata ba saboda Allah ya hana sata kaga shi kenan ya yi aiki da ita mashi'a wadda yake ita ce ya sani domin Allah ya yi bayani ta ita ko waccan mashi'a bai sani ba ita ba a kawo ta sai yayin da abu ya faru ita ce kaddara idan abu ya faru sai ita haka Allah ya hukunta masha Allah ka wa ma lam yasha lam yakun idan lokaci ne sai ka tuba zuwa ga Allah idan kuma abu ne wanda yake na ibada na abun so sai ka gode ma Allah tabaraka wataala cewa Allah ya hukunci Allah ya zabar maka yin wannan abun a cikin shari'a yayin da ka tashi kai sallah sai ka ce kai wannan sallar ne Allah yana so sannan kuma Allah ya baka iko Allah ya nufa ya so kuma ya nufa sai ka gode ma Allah kaga sai ka kanta ba iyayenka bane ba ƙarfinka bane dukkan Allah ne ya sanya ka kai saboda haka al-iradatan sun haɗu tare da kai shar'iyya wa qadariyya idan kuma kai saban Allah Allah ya kiyaye idan ka saba ma Allah da wani laifi sai ka ce to wannan laifin nayi na saba ma Allah Allah baya so iradar shar'iyya Allah ya ce baya so amma kuma gashi Allah ya hukunta min wannan Allah ya hukunta mu na sabar Allah dan haka Allah ina tuba gare ka domin na sabar abinda kake kada su amma ba shi da shi lokacin bayan akwai zunubin shine mutum zai fuja da kaddara shine abinda ya faru tsakanin annabi Musa da annabi Adam annabi Adam annabi Musa yace da ga annabi Adam yace kai ne Adam din nan da kaje ka ci daga cikin wannan ita wannan dan itaciyar da Allah ya hana ka ci shine sai ce yaya za ka yi da ni akan yin abin da Allah ya riga ya hukunta mu shi tun kafin ya halice ni da hamsina alfa sana sai annabi Musa ya ce bai zai ce to yayin da zunubi ya afku yayin da abu ya afku lokacin ake hujja da kaddara kace haka Allah ya kaddara ke ta tuba da kaddara ba to ai kaddara ta da alaka domin mashi'a ɗaya daga cikin matakan kaddara ne domin kaddara mata imani da kaddara mata kai hudu ya tara imani da al'ini ka yadda cewa Allah ya san duk abin da zai faru imani da kuma nufin Allah duk abin da ya faru Allah ya nufe shi imani kuma da rubutun cewa duk abin da Allah ya faru imani da ilimin Allah sannan abin da ya sani kuma ya rubuta shi mataki na biyu sannan kuma ya nufi a uku sannan na uku kuma shi ya halice shi yayin da ya aukuwa dole ka jaddada waɗannan abubuwa saboda magana a kan mashiya ta da alaƙa da magana da kaddara saboda haka yayin da abu ya faru na laifi ce za ka harari almashi'a alƙadariya ka ce Allah haka ya riga ya hukunta amma kuma ba za ka yarda da shi ba saboda Allah ba ya son saɓa ba saboda mashi'a ash-shar'iyya al-irada ash-shar'iyya ta nuna kan cewa ba a yarda da abin da yake bai dace ba duk da yake ba ka da iko ka hana shi a dole ka yi idan ya afku ba za ka yarda da shi ba amma za ka amince dole Allah ya riga ya hukunta cewa ka san cewa Allah ya hukunta shi amma ba za ka amince da shi ba saboda Allah bai yarda da shi ba amma ba ka da iko ka hana shi afkuwa an fahimta da ba dan na riga na yi magana ba da ba zan shiga cikin wannan ba to amma da na kawo kan batun irada shari'a akan batun yuridullahu Allah ya ja'ala lahum hadran fil akhirah da shiga cikin wannan amma insha Allah yana da muhimmanci saboda kada mu shiga matsalar yan jabariya masu cewa ai duk abin da ya faru Allah ne ya rufa kenan inda Allah inda abin inda Allah bai inda abin ba shi da kyau Allah ba zai nufe shi ba saboda haka dai yanzu ka ga kafirai yanzu su ma ne duniya ko ta kare akwai hikima Allah yana so har Allah ya dar Allah ya yarda Allah bai yarda haka ba yarda Allah ba ce Allah dai ya hukunta haka ya rufa haka domin wata hikima amma kada kai hujja da al-mashi'a al-kauniyya wajen idan abu ya afku kace shikenan tunda abu ya afku ya nuna cewa kenan shari'ar Allah ba ta yarda da shi abu zai iya afkuwa amma shari'ar Allah ba ta yarda da shi ba haƙƙin musulmi shine ka bi shari'ar Allah ka bi nufin Allah a cikin shari'ar amma shi ka bi nufin Allah a cikin halittarsa baka san shi ba balle za ka ce za ka bi shi sai dai idan ya riga ya afku sai ka sallama akan cewa haka Allah ya nufa Allah ya wani Allah ya faɗa Allah ya haɗe da yalwa ta kira zan mai fahimtar da mu imani eh kaddara ta riga fata eh wato ma'ana idan abin da Allah ya riga ya kaddaro wato ya riga abin da kai kace fatan ya kasance ai shi in ta Allah ba ta kace za ta fa na
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
Allah ya ce innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman lalle waɗanda suka sai kafirci da imani wato suka mika imani suka karbi kafirci lan yadurullaha shay'a ba za su ci Allah da komai ba wala hum azabun alim azaba mai radadi matabbaci ya ce a gare su waɗanda suka zabi suka sayi imani ai suka sayi kafirci suka bar imani ma'ana kafircin su ba kafirci ne wanda yake sun gaje shi ba ko kafirci ne wanda a ciki suka taso domin ka san akwai mutane wanda yake za su taso an haife su kafirai ba san wani abu na imani ba ba san meye musulunci ba ba san hujjar imani ba sun taso kawai a cikin kafirci to su daban suke da waɗanda suke su sai da suka ga imani suka ga kafirci suka sun san in suka bata sun bata a bisa hujja ne to su ake magana akan ana wanda wato imani suka ce ma'ana ashira shine sai ka san ba za ka kai abu ba sai ka tauki wani abu ka bayar sai kana ganin kimarsa ba za ka je ka kai abu ba sai kana ganin kimarsa daukan abu za ka dauki duk wani abu ko kana ganin kimarsa ko ba ka da kima amma abin da za ka saya domin sai ka bada maimako sai ka bada farashi sai ka bada kudin sai yanzu da kan cewa kenan ka san kimarsa to wato kenan sun kimanta kafirci sun so shi san wanda yake fadayin sayan abu saboda haka zaɓen da suka yi suka fifita shi a kan imani ba wai don ba su san imanin ba sai suka san imanin to waɗanda suke a cikin irin waɗannan su ne waɗanda suke kafirai masu gaba da addini kafirai masu gaba da addini shi ya sa ne yake wajibin musulmi bayyana imani domin waɗanda yake kafirai ɗin na asali wanda ba su san imani ba su san imani wanda su ne suka san imani sai su zai wanda suka shigo cikin musulunci bayan wannan to ya nuna cewa dama kafirci su zai ne bisa jahilci don ba su san imani ba wanda suka ci gaba da zama a cikin kafirci bayan sun riga sun san imani to su ake magana a nan wajen ba za su ci Allah da komai ba al-kufr abinda ake nufi da kafirci kamar da muke yawan ambatawa shine wato al-asalin ma'anarsa a lugha as-sakr rufe abu wato rufe gaskiya shi yasa ne asalin ma'anar kafirci shine juhud ma anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam inkari da musul abin da Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum ya musul abu guda daya wanda an san shi a cikin addini bisa ruwa bisa labura to wannan ya saka ga mutum ya inkarin cewa ba haramci ko ya inkarin cewar sallar azhar raka'a hudu ce ko ya inkarin cewa sallar guda biyar ake yi a wuni da rana yace sallar biyu kawai da wanda kamar yan qur'ani yin masu cewa sallah biyu kawai za a yi waɗannan sun kafir domin sun yi inkarin abin da yake ma'lumun min addini bil darura duk wanda ya yi inkarin wannan wanda shine asal shine ma'anar kafirci akwai aiki wanda za ka yi zai zama to kafirci ba wato abin da zai nuna cewa ka warware imani ba akwai aiki wanda kamar irin kai sujada da gunki shi wannan ko ba kai musun cewa ko ba kai musun cewa wannan sujada dai ko ba kai wannan sujada daidai ba ce in kai sujada ga gunki ka kafir mutum ya kafir ka barin sallah da gangan a wajen a matsayin Imam Ahmad ibn Hanbal da Ahlul Hadith kafirci mutum ya bar sallah da gangan ya kiyin sa ya daina sallah kafirci sabanin jumhurin malamai da suke cewa ba kafirci bane sai dai daga cikin manyan manyan zunubai da za ta wajabta a kashe shi in bai tuba ba amma a kashe shi haddan za a iya za a yi masa sallah kenan in yayi amma wajen Imam Ahmad wanda yake sallah har aka kashe shi to in yayi mutu ba za a yi masa sallah ba wanda aka san baya sallah in yayi mutu ba za a yi masa sallah ba ko ba za a rune shi a makabartar musulmi ba to da haka suka kara a cikin kafirci da wannan sura amma a sahihin mazhabar jumhur cewar a idan mutum ya bar sallah da gangan har yanzu yana nan a cikin musulunci sai dai a za a yi masa yana wajaba a ce masa ya tuba in bai tuba ba kuma a kashe shi a matsayin haddi al-iman kuwa shine iqrar al-mustalzim lil iz'ani wal qabul shine ka yadda yardar da kai ikirari ka amince ka yarda yadda za ka sanya ka karbi abinda aka kai imanin da shi kuma kai aiki da shi shi yasa ne ma kaga ake cewa imani ba wai kawai asuci yake ba yana da wajibai yana da abubuwan da yake mizuntawa wanda idan ba ka karba abubuwan da yake mizuntawa ba imanin naka bai tabbata ba idan mutum ya ce ya yi imani ya yi kalmar shahada amma bai taɓa yin sallah ko sau ɗaya ba imanin za ka bi amfani shi to lan yadurullaha shay'a ba za su tushi Allah da komai ba kamar yadda ya gabata a cikin waccan ayar shay'an dinnan sifa ce ta al-maf'ul mutlaq ai lan yadurullaha dararan kaseeran aw wa qalilan aw kabeera ba za su tushi Allah da wata cuta ba ko kadan ko babba ko kuma lan yadurullaha shay'an ai lan yadurullaha bi shay'in sai zama to nasabar shay'an din ala nafsil khafif, akwai ba anan wato ba za su ci Allah da komai ba, kuma idan kankansa kamar yadda muka gani a hadisin Abi Dharr wanda ya dace da wannan ma'ana. Walahu azabun ani, su hakika suna da azaba wanda take mai radadi. Al-ani al-mu'lim kenan, wanda yake mai zafi, mai kuna, mai radadi. Ta yaya za a yi ya zamanto kafirai sun iya fitar Allah da wani abu, bayan ga shi ya zamanto kan cewa sun kaurace mai imani, sun yi kwaɗayin kafirci. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya wadata gabansu, ya kuma sanya ma addininsa bayan manazarta masu ƙoƙari, masu hankali, ba su waɗannan kafiran ba, ya tara musu wato basira da hankali wanda zai sa su taimaki addinin, wanda zai sa su taimaki addininsa da shi. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa qul aminu bihi aw la tu'minu, kun kun so ku imani da alqur'ani, kuma kun so kada ku imani da shi, ko kun imani ko ba ku imani ba. Fa in yakfur bihi ha'ula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin, in waɗannan sun kafirce ma wannan wa'adi na alqur'ani, Allah ya ce mun shirya waɗansu mutane, mun tare su, su ba za su kafirta da ita ba. Shi yasa nan kuma a cikin suratul Isra ya ce ko ku imani da shi ko kada ku imani da shi, innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alayhim yakunu lil asfali sujjada, akwai wanda aka ba su ilimi kafin alqur'ani, su daga an karanta musu alqur'ani sai su fada suna sujjada, sun san gaskiya yake daga Allah. Saboda haka kaga kenan, idan waɗanda suka kafirta ko wani ba su ba su ci Allah da tawaiwa, domin wanda ya ga gaskiya ya kibinta, wanda ya ga gaskiya ya take da yau ƙarya, me za ka nema daga wajen mutum irin wannan. Irin wannan zai ga haramta wuce ya ƙyale ta, irin wannan zai ga hurma, zai ga wata alfarma a gaban sa, shi zai ƙyale ta, za a bashi amana ya riƙe ta, babbar amana ya yi ha'inci, shi ne ya ha'inci kansa, ya ga gaskiya ya ƙi dunka. To wanda yake da irin wannan sifar, ai wannan abin nan sai dai mutum mutumi ba mutum ba ne wannan, domin ya rasa ainihin abin da ya mai da mutum ya zamanto ya fi dabba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ula'ika kal an'ami bal hum adall, waɗannan tamkar wato dabbobi suke, shanu da awaki da raƙuma, bal hum adall, su ma fi waɗannan ɓacewa. Domin lahum qulubun la yaqiluna biha, saboda zukata ba ta hankali da su, zukatan sun gaya musu wannan gaskiya amma sun ƙi bin su. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, saboda idanun ba sa gani da su. Walahum adhanun la yasma'una biha, saboda kunnuwa amma ba sa sauraro da su. Shi yasa kenan kaga musulunci baya neman mutane waɗanda suke masu irin wannan sifa. Musulunci yana neman mutane ne irin su sayyidina Abu Bakar, Allah ya ji da shi ya ƙara yarda da shi, wanda za a zo a gaya masa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da ba a taɓa ji ba a cikin tarihi, ya faɗa maganar da ba a taɓa jin wani ya faɗa ba. Ana za a ana murna cewa yau da shi wanda ya fi kowa aminci, wanda ya fi kowa kusanci da shi, an samu abin da zai sanya shi ya ƙaryata shi. Lokacin da aka yi Isra'i, muna gani a mukatar abin da suke tsammani kenan, cewa yau da shi an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da hatta na kusa da shi ma zai bada inkari, ya ce in dai shi ne ya faɗa ya yi abin ya tabbata. To irin waɗannan ake so a cikin musulunci, irin waɗannan masu waɗannan zukata su ake so, wanda idan sun ga gaskiya sun ga ƙarya za su tsaya a kan gaskiya, ko da za a kashe, ko da za su rasa duk abin da suka mallaka na duniya. Amma wanda yake ba zai iya sadaukar da kai da sisi ba, ba zai iya sadaukar da kai da sisi ba a kan neman gaskiya, a kan tsayawa, a kan haƙƙi, me ake ba a musulunci ba ya neman wani, addinin Allah ba ya buƙatar irin waɗannan. Shi yasa a cikin wannan aya akwai rarrashi ga mu'minai da kada su damu da kafirai waɗanda suka zaɓi kafirci in suke yawa da sauransu. Akwai nuna kan cewa ai su ba ahali ba ne ma a rinƙa ganin kan cewa an yi asarar rashin su, ba ahali ba ne a ce an yi asarar rashin su. Mutanen dai da zai zamanto kan cewa sun ga imani, sun ga kafirci, amma suka zaɓi kafirci a kan imani, to ba a bukatar su, ba za su cuci Allah da komai ba, ba kuma za su cuci addinin Allah da komai ba, kuma yadda za su amfani addinin Allah da komai ba. Na'am.
وَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ يَزْدَادُ إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.
Allah yake wala yahsabanna alladhina kafaru, wa'anda suka kafirta kada su kada su kuskura su rinka tsammaci annama nulli lahum khayrun li anfusihim, cewa abinda muke saurara musu da shi na wato tsawon rai da kuma wato jin daɗin rayuwa da kyale su kada kada wato musiba ta zo wanda za ta gane su a samu rinjaye musallaka musulmi akan su gama da su, khayrun li anfusihim, cewa wannan kyale sun da muke yi alhairi ne ga kawo kansu. Innama nulli lahum liyazdadu ithma, muna kyale su ne muna saurara musu domin su ƙara laifi akan laifinsu. Walahum azabun muhin, azaba mai kunyatarwa matabbaciya ce a gare su. Wala yahsabanna, kamar yadda yake a duk inda kaga an karanta yahsabanna, din nan qira'atan ce, akwai yahsabanna da yahsibanna. Qira'an nafi da jumhur yahsibanna, domin min ba da hasiba ya sibu, ba mun ba da hati ba ya sabu ba. Daman wannan lugatan ne ta wannan kalma dukkaninsu dai a luga ce ta Larabawa, amma wadda take fasiha, wadda take tafi shahara sama'iyyar a wajen sama'i ita ce hasiba ya sabu, kamar yadda na ya karanta da jumhurul qura. Wadda sun karanta wannan ayar da wala tahsabanna alladhina kafaru, kada ka kuskura ka tsammani ya rasulullah cewa su kafirai saurara musu da muke yi wannan abin saurara da muke musu alkhairi ne na kanshi gargare su. Abinda ake nufi da al-imla shine tulul umr wa raqatul aish, tsawon rai da kuma jin daɗin rayuwa. Kaga mutum yana kafirci amma kuma Allah ya kyale shi, sai wada kayake a cikin ni'ima, yana samun abin da yake so, yana samun rinjaye akan yaki da yake yi da addini. Kisa ne sai ka ga muna tuka su idan irin abin da mutanen Sweden da mutanen Denmark suka yi na wato izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mukan ji daɗi mu ce ai ka ga musulmi suka kaurace ma sayan abubuwan su kai wato arzikin Sweden ya karye, sun samu tawayar wato tattalin arziki da sauransu, muna jin daɗin wannan. To ko da wannan ma bai samu ba, su yi ɗin kuma Allah ya daɗa ƙara ruba musu tattalin arzikin nasu, wannan duk ba wani ya gana da mai auren Allah sai ya musu aiki. To kada ku tsammani wannan abin alheri ne ga kawo kansu. Duk wani ma wanda yake kafirci kada ya tsammani kyale shi da Allah ya yi wannan alheri ne ga kansa, a'a, wannan yana daga cikin abin da Allah yake kira al-istidraj. Walladhina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin, wanda suka kafirce mu ayoyin za mu musu istidraj ta inda ba ta tsammani, shi ne Allah ya kyale su su ta yin abin su su lokacin da ba ta tsammani sannan kamun Allah ya kuma Allah ya su kuma wace wa umri na musu sau ina saurara musu in kyale su in na kai limaci wato shiri na in ji Allah ƙarfi gare shi, wato shi ne ake cewa ɗaurin talala a kyale mutum kana tsammanin wato a sake kake nan ku kana nan a ɗaure bakin da za ka yi. To haka nan mu'amalar Allah yake tare da kafirai. Wannan a cikin wannan akwai wato shi ma wato faɗakarwa ga sunnar Allah a cikin ta'amulinsa tare da kafirai, al'adar Allah, kamar yadda al'adar Allah tare da kafirai da azzalumai, ba kawai kafirai ba, domin hatta ma waɗanda suke munafukai suna shiga cikin wannan, hatta waɗanda suke fajirai suna musulmi amma suna fajirci su ma suna shiga cikin wannan. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha layumli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflit, sannan ya karanta fadin Allah ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid, Allah yana saurara az-zalimi sawa'un zalimi sa da kafirci ne ko da munafinci ne ko da fasikanci ne, Allah yana saurara ma az-zalimi ya kyale shi. yayi ta zaluncin nata ya zamanto yana da ƙara halakar da kansa da kansa, domin idan yayi zaluncin sau ɗaya ya ga ya sha sai shi ashe ba babu komai, ashe jin narkon da ake yi ma duk zancen banza ne sai da ƙara yi. To haske shi kuma yayin da Allah maɗaukakin sarki ya kama shi, lam yuflihu, ba zai tsira daga Allah ba. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗin Allah ta'ala cewa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. حكناً ربع الله يكي إذا يرك الأمة عن حالي سنة شكل ذلك إن يرك ضرورة عن حالي المتعلم جريء عن حالي سنة شكل عن حالي سوء الظالمين. ربع الله عليم من رددين شديد من فنمين يرضى عند بسيرا لا عند بسيرا سيتكونا كاقني منا تقني إلى الأبن ديك فاروا نعبن دعك شمرا wato al-kawarikul al-tabi'iyya natural disaster irin yadda suke faruwa, irin ambaliyar ruwa din nan da irin wuta da irin tsatsagewar ƙasa da annoba, abubuwa waɗanda suke faruwa na rukun Allah maɗaukakin sarki wanda Allah yake sallatawa akan bani adam da gani, wanda yake wannan ya isa ya sanya a ji tsoron Allah, domin muna gani yadda ƙarfin technology ba zai hana wannan abin ya same ka ba, arziki ba zai hana wannan abin ya same ka ba, ƙarfin kafirci ka ba zai hana wannan abin ya same ka ba. To haka nan roƙon Allah ta'ala yake yi. Sannan Allah ta'ala ya ce hikimar da abin da ya sa Allah yake musu haka domin su ƙara laifi a kan laifinsu, wato wannan shi ne al-istidraj. Al-istidraj shi ne kana saɓon Allah amma kuma Allah ya nemi maka abin da ya kake so. Shi ne kamar abin da za ka ga ‘yan bori suna yi ko boka. Kaga ya zo yana son kullansa, yana son dabarunsa amma yana sha, yayi kuma kaga abin ya yi, mutane kuma su ce a'a wannan yana da sirri, nan da nan ka ga wato dogayen lokaci suna zuwa, nan da nan ka ga wato miliyoyi suna shigowa. To wannan shi ne istidraj, yana cikin ƙarya, yana cikin batil ɗinsa amma ya riƙa ganin cewa ashe ƙaryar tana ci. Natija ba ita ce mizani cewa abu yana ci ko ba ya ci ba, shari'ar Allah ita ce mizani, domin Allah maɗaukakin sarki zai iya keta al'ada hatta da kafin ketawar al'ada, abinda yake baya yiwuwa idan ya nemi, in a hannun annabi ne mu'jiza ce, in a hannun bawan Allah ne mai ruku ne kiyaye iyakokin Allah mumini mai takawa to wannan karama ce, amma idan a halin tantiri ne wanda yake saba ma Allah ko kafiri ko wanda yake da'awar ilimin gari mai alaka da shaidanu da aljanu yake cewa ruhane ne sauransu, baya sallah ko kuma inda yi sallah sai dai yi sallah babu alwala, ko kuma ba zai sallah inda mutane suke sallah ba sai dai yi juji yi sallah, duk suna masa irin wannan dama alƙawarin da ake da shi kenan, ko kuma a ce masa kada ya kuskure yi sallah da kaya masu tsarki sai kayan da ya san cewar akwai najasa a ciki da su zai yi sallah, yana yin wannan kuma ya ga abin an keta masa al'ada, ya ga mutum ya zo a sanar da shi wannan mutumin duk labarin rayuwarsa, ba uwarsa ga ubansa ga abin da ya ci, ga menene ga menene duk wannan, to wannan istidraji. Kada ka roƙi da wannan, kada ka roƙi da wannan, domin irin wannan da shi dujan zai zo, in ka roƙi da abin da waɗannan suke yi na ketawar al'ada, in ka roƙi da su to za ka roƙi da dujan, in ka bi su za ka bi dujan ma ke. Sannan Allah ya ce walahum azabun muhim, suna da azaba mai wulaƙantarwa, domin sun ɗauka kan cewa domin wannan sauraron da Allah yake musu sai ya ba su izza, sai ya ba su girman kai, shi to gashi nan ku da kuke cewar Allah zai taimake ku a kanmu, menene yanzu mai ra'ayin naku ya kawo muku, in banda ci baya muke da izza, muke da ci gaba, muke da kaza, muke da kaza, to sakamakon wannan sai Allah ya musu azaba wanda ke mai wulaƙantarwa, aljaza'u min jinsil amal, sakamako Allah yana yin sa irin jinsin aikin da mutum ya yi, sai Allah ya masa sakamako irin na wannan. Na'am.
ما شاء الله